da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan wai shin iyaye na da alhakin lallacewar ƴaƴansu ta bangaren tarbiyya. Sannan wakiliyar mu ta tattauna da ƙwararre akan ilimin halayyar yara da gyaran hali. Baya ga haka kuma za mu leka bangaren nishadin mu, daga ƙarshe kuma za mu leka zauren girke-girken mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum jama'a, ni ta Hauwa Abdulkarim yau kwaniya ce zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin zai fara da tattaunawa da matasa akan wai shin iyaye ke da alhakin lalacewar yara musamman masu shan miyagun ƙwayoyi. Sannan kuma mu sake tattaunawa da Alhaji Ali mai yaki da wayar da kan iyaye da ma matasan akan shan miyagun ƙwayoyi, sannan ƙwararre ne akan gyaran halin yara. Baya ga haka kuma za mu saurari wakan nan na D-Flex da ya mata suna Na Fara Shaye-Shaye, sai kuma bangaren kwalama. Amma yanzu bara mu fara da tattaunawa da matasa.
Ina tare da baki na zan so su da kansu gabatar min da kansu. Assalamu alaikum jaya sunan
Hassana.
Assalamu
alaikum Ahmed.
Ya kuyi kaifa?
Ni sunana Charles Peter.
Wani aiki kake?
To ni madinki ne, mana tailor.
To malam fa?
Lawan shi ai.
Yau tattaunawa mu yana kan wai shin iyaye na da alhakin lalacewa ƴaƴan su wurin shan miyagun ƙwayoyi?
Tabbas zan iya ce miki suna da hannu ciki ta wani gefe kuma ba su yi shi. Saboda kin san yaro dama an ce ka haife shi ba ka haifi halin sa ba. A matsayin iyaye, kai baban yaro ko kuma ke maman yarinya, ya kamata yaran nan da suna tasowa mu maida hankali akan su, shiga da fitan su, ina suke zuwa, wa suke tafiya da shi, wani ayirin alaka suke da wanda suke tafiya da shin nan. Shi kuma wannan yaro a matsayin ka kai na uba, ya kamata ya zama abokinka na kusa da kai, wanda zai iya yazo ya faɗa maka damuwan shi, kai kuma ya zama ta cewa idan ya faɗa maka zaka kokari ka make sure shi din nan ka faɗa mishi abin da zai kamata yi. Amma iyayenmu yau suna ganin kamar reni ne yaro ya zai same ki, ko yarinya ta zo ta same ki ta ce miki umma wani ya tare ni hanya na samu wani sauri. Idan ta faɗa miki a matsayin ki na uwa zaki mata magana, wata za ta dawo 12 dare karfe 3 ta zo ta buga ma iyaye kofa su bude mata kofa ta shiga ta kwanta, ba wanda zai tambaye ta. Wannan duka sakacin iyaye ne, lalacewa yaranmu dewa yau sakacin iyaye ne. Shi yasa ni gaskiya zan kira ga iyaye mu maida hankali akan yaranmu. Na tuna da wani lokaci na yi ma baba na laifi da na je nan bashi hankuri, yana fushi, na ga to ai mutum idan ka ce ma mutum duk fushin da yake yi idan ka ce mai yi hankuri zaka ga ya hankura. Sai daga baya na ce mishi, na ce kai hankuri amma still kana fushi. Bude bakin shi yace ba wai fushin laifin da nayi bane, yana fushin in yi kokari in gyara wannan kuskuren ne.
Shin kina ganin akwai yara kanana da ke shan miyagun ƙwayoyi? Ƙwarai kuwa
yau mu matasan da muke tashiwa, wani in ma nana sai ka ga wai atta ta doki wan sidinta ta si da shabu, sai ka ji in ba ta kawo wannan kudi ba, ban ba ta kudi ta sai abinci, sai ka ga maman yariya ta bar yariya ya mace ta kwanan yunwa. Dan Allah mu farma juna gaskiya, in yau kin ban na kwanan yunwa, gobe na kwanan yunwa, jibin kwanan yunwa, ce maybe makwabcin mu ina dan mika mun 55 sijin na sai abinci, na koma da yadda na kan shi kenan. Yace zo ki sai mun abu, zo ki share mun daki. Yau ko me ya faru kanki ne, wallahi ma kina da hanya izai akitemikia ba kowani hukunci ki doki amma wani kwanan yunwa a san amma ni na yadda kaman in yake ta gan fushinki ya fi dukan ma ki fushi da ta kake maganda ta ma ki je batta wannan mai na cin ran mishi mai karuma ifi dukan ma dukan ma kuna sa mishi e ma gudu gidiyeti ci kaga wani ana dukan shi ba ma ci abada an kushi kaga gobe ya samu ta abuya a ni na kwanan nan gani ba amma na ba kowa oh wanda ma muke kwana waje shi saurayin ma bai maka komi zo ki kwanta wurin ma mu zama yake tafta gida waye kawo dukkan ina waje iyayen mu ne wannan su kuna nan ba iyayen bane kawayen da suke bi ne suke dai jin su kamar yanda kwarai kuwa wallahi kwarai kuwa amma kika je wurin izan kin mani wallahi shi ki kuka ranki ya bata wurin na garin mu Akra Ghana muna kiran waje su dumu en gumura wanda suka sani kuma suna ce konkomba
me ake
wurin yaran da suka gudu gida shan giya abinda dai zaman aikin banza duka wurin ne wasu kuma na wurin banci aikin banza duka wasu kuma na wurin su ma su fito kauyukan su ne suka zo sun ka zo suka samu idan kiyos dai suna kwana suna aiki wani samu isaiya yayin ku bari don ku zo kanmu wallahi muna ba ku hankuri
wai abin ya kai tashin hankali haka
ai inda akwai abin da ya wuce tashin hankali sai ce miki ya wuce saboda yanzu abin ya lalace sosai kuma abin ya dauko asali daga wurin iyaye wani lokaci iyaye suna bada gudunmuwa saboda so da uwa ta dora wa da ko uba shine zai sa a ga danka yayi wani abu wanda bai dace ba a zo a same ka gaya mai sai ka hau ihu ka ce ai an ma yaron ka shehu to shi kuma ka kara mai karfin gwiwa ne tun kana jin wai haka gani da idanka daga lokacin da zaka lura da cewa yaron nan ya fara abun nan fa to ya riga ya karfi yau yaro ya fita waje ya je ya samu aboki yana mun ya kamata ka bi sai gane waye ne aboki shi yaro yana gida ya fita ya je ya samu gan abokai an zo an gaya ma ka ce sheri ake mai ka daure mai gindin gobe ya koma kenan so haka ƴan mata da kike ganin su nan suna fita wani lokaci kwadayi ne na iyaye yarinya ta fita ta ce ta dan kawo miki wani abu wani 10 cd 5 cd kin karba baki bincike ta ina ta samu ba wani sana'a ta yi ta samu in ba ta aka yi waye ya bata a baya ko tafiya kake da babanka ko mamanka wani ya dauki wani abu ya baka kai na jin tsoron ka karba tarbiyan baya kenan amma yanzu abin ya lalace
to jama'a yanzu za mu sha ruwa mu dan huta da wannan wakan naza yaron zamani
ubana sai ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na da yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da ya ba ba ne gani nan ban da kaya ba ba ne nan na so ka da inda ka ba ba ne sai yi kwace da ka ba ba ne yau na shagi ya da ya ba ba ne gani nan ban da kaya ba ba ne nan na so ka da inda ka ba ba ne sai yi kwace da ka
Baba, na tambaya, hey, na tambaya.
bayanka.
So barkanmu da dawowa muna tattaunawa da malama Hassana da malam Charles da malam Lawal da zamu ci gaba da tattaunawar mu.
Abin da ka taba gani na rashin tarbiya ko lalacewar yaro da ya tada hankalinka?
Tabbas kuwa akwai abubuwan da na gani da yawa ma. Wannan miyagun kwayoyi da ke ganin shi na shaye-shayen da yara suke ciki yau. Gaskiya musa especially wani lokaci zan iya ce miki kaman irin yaran da like zaki sami family. Ki samu an haifi mata sai namiji guda ya zo ciki, to irin yaran nan su suka fi samun wa'annan matsalan lalacewa na shaye-shaye. Don ni zan iya ce miki mafi yawancin yaran da zaki gani ana ce musu tura suna ce only son, wato namiji shi kadai a cikin gida kenan, to guda-guda ne zaki gansu suna tafiya cikin hankalinsu saboda gatan da ake basu. Yaro ya samu gata kome, soyayya ya mai yaro nan yawa. Iyaye ana fadi muku ga abinda ake ciki, ga abinda ake ciki bara ku yi ba saboda soyayyan yaro ya rufe muku ido. Yaron nan kuma ya je haru da abokanan banza, zaki ga yaro dan abun ne shi yana nan kaman wani spirit ne, inde kana zama da mai sha in ba kai very careful ba wani rana zaka ga haka kawai yana burge ka wallahi, saboda ni ban shaye-shaye amma wani rana sai in jima da ina shaye-shayen nan, saboda zaka ga wani abu an maka na renin wayo amma baka da zuciyar da zaka fito kai magana, sai ka ji da kana shaye-shayen nan da ka iya ka samu wannan vim ka zo kai magana, amma saboda kunya da kake da shi baraka iya yi ba. Shin sa wadansu suna yi sai ba wai wani abu bane, saboda kawai irin ai raina ya bace bare in je, to karanka ya bace kuma kana tare da wani aboki mai sha, karanka ya bace a gida ka zo waje shi kuma yana nan a kai kai an kuri mana, to ai to gashi mana kawai ka ja wannan ya kwantar ma da hankali shikenan. Shi kuma ya ja kawai can an juma ya ji wani nishadi ya shige shi, daga nan shikenan yaro ya zama abin da ya zama ja daya kawai ya karar da rayuwar shi duka.
Wato lamarin yayi nisa kenan.
Gaskiya a cikin yaran da suke shaye-shaye yanzu wallahi Hajiya a cikin 100% dan yance miki kaman 55% duka yanzu shaye-shaye ya doke su, wallahi shaye-shaye duka ya debe mana yara matasa da yanzu haka
kasar shekara nan
yara ma su shaye-shaye yanzu haka. Kafin ma ki ga wani mai shekara 30 yana shaye-shaye sai kin yawo kina nema, amma idan ga kan shekara 17 18 zuwa 20 wallahi Hajiya idan kika je nan bakin gota idan kika shiga wallahi sai kin san kaman an yi asaran masasa. Wani yaro in kika gan shi ga mutum iya mutum amma shaye-shaye ya bata shi, kuma shaye-shayen nan ya fito asali daga iyaye ne, saboda wani lokaci gashi nan iri-iri yaron nan ana so a dakatar da shi amma iyayen nan ba su yarda. Wai akwai lokaci gwamnatin Ghana ta fito ta so ta dakatar da yaran nan wurin shaye-shaye, iyaye sun ce su ba su yarda ba a bar musu yaran su, to da gwamnati aka zo aka cire hannu kan yara ga inda yaran suka kai yanzu, iyayen ke nema a zo yaran nan su bar shaye-shaye, su kuma sun ce ba su yawa saboda lokacin da aka so a dakatar da mu ku iyaye ba ku goyi baya ba, kun ce ana kama muku yara. Zaki ga yaro shekara 17 yana tafiya miki kaman iskai tafi kaman yane, yana tafiya yana leyi haka yana tafiya kaman wani kazan da ya hauka irin kazan yayi rashin lafiya, in san kazan yayi rashin lafiya lafiya ya kusa ya samu kinga zai hauka yana tafiya yana buga kai a kasa yana gefe-gefe. So shaye-shaye gaskiya yayi karfi cikin community mu yau Hajiya, wanda kuma in ba an yi da gaskiya an tashi ba yaran nan inda suke tafiyan nan gaskiya nan gaba za a zo ana neman matata wanda za a je a ce wai su je su yi wani abun kirki babu.
Akwai wasu hanyoyi da kuke ganin za a iya kawo karshen shan miyagun kwayoyi?
Idean dai ne uwaye kuma ci su ba da baki don yanzu dai gaskiya an samu organizations dai wanda suke tanya wanda suke da niyya su bari an kai ku irin hospital rehab a biya kudi a duba ku, kuma in dai uwaye na da kudin da za su biya ma yaran su wallahi ba aikin banza bane su yi don ka samu rayuwar da diyanka yanda kake so shi, isa ka biya in dai bayan biya ma diyanka ba ka biya ma diyanka je rehab a je hospital a duba shi ya come back to normal.
Amma kin san kamar rehab din nan ba kowa ke da kudin da zai kai dan shi wurin nan ba, wasu yara suna nan yaran talakawa ne, iyayen ma suna neman na ci ne ma wai na duba yaro ko akai shi wani rehab. Amma ni ina kira ga gwamnati su yi wani abu akai, ya kamata a kafa wani doka ko a dauko wani kuma za a sa security ne akan yaran nan inda suke masu shaye-shayen nan, idan a sa wani doka ko wani lo haka a fito da wani abu dai wanda mai karfi wanda za a ce kaman idan an kama ka kana shan abu za a kai ka ga adadin shekarun da za ka yi kana kulle, kuma kullun da kake yin nan kana under rehab ne, ba wai a za a ji a rufe ka ana gana ma azaba ko prison ko wani abu a'a za a rufe ka na shekara biyu ko uku ana make sure an kaman rehab ne like ana duba ka ana make sure kaman wannan abun mind din shaye-shayen nan ai kokari a cire ma shi a gyara ma mind dinka kafin mene a sake ka wanda iyaye zaka iya ka je ka duba yaron ka amma bara a baka shi ba sai wannan adadin lokacin ya kai ta a sakon maka shi wanda kai in iyayen nan kuna da kishin danku in kuka ga danku lokacin da zai fito zaku san kamar an taimake ku ne ina ga idan an yi wani abu makamancin haka to za a samu sauki amma idan an ce wai muna cikin wani yanayi yanzu da ke gin kamar economic is very hard yanzu kowa yana kokarin na abinci ne
ana neman na rufin asiri
yawwa na rufa asiri ake nema saboda yanzu in kika duba mahaukatan da suke yawo a cikin anguwa duka yara ne bara ki taba ganin tsohon mahaukaci ba duka matasa ne kuma haukan nan ba wai an haukata su bane shaye-shaye zalla
to ba dalla kafin mu tattauna da ƙwararre akan sanin halayen yara da gyaran halin su ku saurari wakan Deflex na fara shaye-shaye
bismillahirrahmanirrahim farawa da sunan Allah Fara shaye-shaye da bin mata ban salla ban azumi wani nana da karfi a kira salla sai shiga gari tunanai na duka ne gobe-gobe na mutu Kuyi ibada kabari akwai zafi musa hankali kabari akwai zafi musa hankali isa kada mu shiri afare afidan ya ciki I'm
yanzu sai sharhi akan tattaunawa da muka yi da matasa. Muna tare da Alhaji Ali Muhammad, kurare akan sanin halayyar yara da kuma gyaran hali.
Mai martaba Alhaji Ali, kuma shamaki, matasa da muka tattauna da su da su sun nuna cewa kamar iyaye ne ainihin sababiyar lalacewar yara har ya kai ga shan miyagun ƙwayoyi. Kana ganin haka ne? Sannan wani rawa ya kamata iyaye su taka wajen magance matsalar?
Lalle aka samu yaron da ya hankali ya gaya miki haka kenan. Yaro ne mai tunani sosai, yaro ne kuma da ya san menene uwa menene uba, tunda har ya san iyaye na da hannu a cikin rashin jin tsoro, rashin shiri. Me ke kawo haka shine mu da kanmu organization mu muna da research, wanda research mu ya nuna mana yawanci iyaye na da sakaci, wanda daga cikin program muna da program da muke ce da parental counseling. Parental counseling shine muna tara iyaye muna nuna musu yanda ya kamata suna hurda da ƴaƴansu. Bai yiwuwa a ce uwa ko uba kuna daki baki san abuyan ɗiyanki ba, baka san abokin ɗanka ba, baka san inda ɗanka ke kwana ba, baka san inda shi da waki fita suke shiga ba, ko kuma a'a dan aboki nan ga wane ne ma iyayen shi, wanga duka kamata iyaye ku sani. Na biyu shine me ya kamata iyaye ku tabbatar da kuna iya biyan bukatun ɗiyanku, saboda true research mu kamar yadda kika yi magana, zaki ga da dama yaro yunwa cikin shi kawai ma ya ishe shi yayi wani abu. Yaro ya tashi zashi su musamman inda zashin ga ya kashe tensi, she ka zo ka bashi 3 CD a banza, an baka iya ka bashi 11 CD ba, mammasa 10 CD din nan ka bashi, saboda ɗiyan nan fa hakoki ne bisa kan, ya kamata mu tabbatar da hakokin su, kuma muna biya iskun da danka ke zuwa. Misali yana dokan 20 CD ko karta ka kawo shi iskun da ka kashe tensi, kaka dora maka kanka abinda Allah bai dora maka ba. Mu inda muka samu problem yawanci mata na iya gurgudun su, amma iyayen mu babanni sun saki aikin su da yawa sun bar mamata. Mace kuma hausawa na karin magana wai iyakacin mace gwiwa, ko iya za ta buga ta buga ta a gaji, in ta gaji ya za ta yi, kuma a lokacin yaro na bukata. Ko kuma zaka ga wani yaro akalla an yi ante ante shekaran shi 10, baban shi na shekara 60 da wani abu. Imagine karfi nawa zai duba wani yaro shekara 10. Wani kuma cikin research ne zaki ga kaman baban shi ya rabu da mamanshi, baban ya yi aure, ummanta ya aure, mijinta bai son danta, matan shi bai son dan shi, ina kuka ajiye yaro. Wani kuma zaki ga an haifu yaron an je an ba kaka, kaka ne dare yayi da wuyan wata kai karfe 7, amma yaro na wani wuri karfe 10 ma yana yawo, bata ma san me yake yi. Ya za ta yi ta duba wanga yaro? Shi yasa akwai wani misalan da muke ba su, muka je programs muna mu ce musu TV ga da suke gani bai aiki she da pole, kuma pole nan da kake gani in ba ya daidaitu da TV nan ba, baka samu hotunan da kake so,
hotunan ba zai kyau,
ba zai kyau ba. Misali muna nuna musu cewa pole nan da suke gani a sama, kai uba a matsayin pole nan muke ajiye ka, ke uwa a matsayin TV nan da ke daki shi muke ajiye ki, quality picture nan da kuke gani din yanda za ku haifa ki. Yanzu in pole nan da TV nan ba su daidaita ba, wani quality picture kuka san da ku samu? Shi yasa muna nuna muku cewa uwa da uba ya kamata ko da yaushe ku kasance masu mu'amala da shawara da ganin cewa ya zamu yi mu daidaitar da yaran mu tare da roƙon Allah. Akwai mace da abin ke wuyanta kawai ya biya school fees shekara 10, amma yaro na da mun gida saboda school fees, ta damu da rayuwa fiya ga abinda yaro ma zai mata wata rana. Wai kwakwaran dasa yayye shi kake cin amfani shi, she ka zo diyan da ka haifa duka ba wanda ke da ilimin boko da arabiya rayuwa ko ta yaya she ka mutu? Yanzu me kake tunani? Wa zai maka addu'a? Wa zai tuna da kai? Bai ci ya koshi ba ma, balle tuna yana da mamman da ta mutu, balle tuna baba na yana da baban da ya mutu, har ya tuna ma barin muku addu'a. Ko gado ka bar ma irin wa'en ga yara karshe ana sanda wannan gado ne, saboda me? Ba su samu tarbiyya da biyayya yanda ya kamata ne surukan rayuwarsu. Banda iyaye community activists kuma na ciki, wani anguwa muke, ya anguwan yake, su wake cikin anguwan, don wani yaro na nan mai son abota ne. Ke sa in ka san yanda danka yake, ke ka san irin zama da inda kake ajiye danka. Yau ka san yaro ka mai son abota ne, she ka zo kana zaune inda yaran wurin almost 90% ko 85% amin gafara yaran Allah wadar ne, she kai ka zo kana zaune wurin kuma da danka, me kake tunanin zai faru? Sannan na uku kuma shine me? Makarantar yanda yaran muke zuwa, wani makaranta ne bai ke faruwa makarantar, ya lagas makarantar yake, masu zuwa makarantar ya rayuwarsu yake, wani irin kokari take fin ke yi, wani irin kula ake yi ma yaran mu, wani irin kula ya kamata a yi ma yaran mu, wurin ga bubuwan ga dukan ka potential to perspectives, she ka san ya ya kamata ne mu aje dana. Akwai wata da ta kirawo ni kan danta, nace kame in ga danta ina bukatar ga ita da mijinta, da naje na zauna ita da mijinta yalla firan ya taso, she nace da mijinta kai ke da laifi, kai ka bar yaron ka ya bar gida, wai alhaji ina so in san, da Allah ban sani ba, nace eh lokacin da ka hango rayuwar shi ya saki, lokacin ya kamata ka zama abokin shi da farko duk abin da kake yi jashi jikin ka ko ta yi tare amma kai sai ka tarbe shi da duka wai bai jin magana to ka kore shi kenan to cikin yaddan Allah wannan al'amarin yaron kuma da na shiga yau da nake miki magana shike zuwa mai bude kayan mashi kamin ta fito kasuwa ba bugu ko sanani da yawa ba a'a akwai bugu na psychologically da strategies sannan kuma akwai psychologically na iya magana da yaro yaro kai ka haife shi ya kamata ka iya ka bari ya san kai ka haife shi dan da zuwa umma wallahi wani riga na gani ya mini kyau ne miki san wani riga ne na farko na biyu ya dace da addini eh ya dace da addini din dai ko kina da iko sai mata rigan nan don da ke riga ki sai mata to kin kashe duk wani mugun tunanin da ke tare da ita ke kin kwantar mata da hankalin
ba ta da karfi
kun baka da iko ajiye yaro bar ya san kai ka haife shi wance kin ga gaskiya ne dan da ni ma ya bani sha'awa kuma kika samu yana da kyau amma ki yi hankuri na miki alƙawari in Allah ya yarda na sai miki amma yanzu ki yi hankuri kin ji a lokacin sai ka gidi ga wani tensi din kika fita ko wani yogurt kike sai ki sha amma ki yi hankuri na sai miki kake damu kin kamun ta kenan har kin nuna mata kin ma kin damu da rashin samu
har kin duk wanda zai ce zai bata wani abu tana tunanin ma'ana ta ce mini
ta sai mini tun da rannan ma'ana ta lallashe ni a lokacin da bata da kudi ma ta bani faisi di man jinsi yogurt kenan tell you baba ki sai bane a lokacin ne babu ke ki doke ta da fira da wasa sai sa lokacin da wani abu ya ta oh ke har yanzu oh kai don ga ma'ana ma ta ce ban ga ma nawa ne ma'ana ta ce ta sai mini sai sa kake mamaki kamin ta zo ta yi batun mai yaushe daki sai ma hankalin ta ya fita kai wani abu daban kuma me dezu in kuma lokacin akwai harkokin makarantayya ne ko na a'a kin san batun scoring kin ga akwai buku kaza akwai buku kin ga kudi ba wai ban yin sai bane yau amma da rigan ga da buku nan wanne kike in yaro mai son karatu ga amma shi ne bar rigan sai mini buku na
masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin namu za mu leka zauren girke-girken mu
wayo Allah duwo
yanzu sai shiga madafa inda zamu tattauna da malama Sa'adatu malama ce dake koyar da yanda ake dafa abinci to yau kuma me zaki muna
wa alaikum salam yau dai da mu fried chips yes simple fried chips da ba shi lalle kin zama kaman beka ba indai kana gida mace an rike ki fried chips da pineapple juice
to me da me ya kamata ki nemi sannan ki fried chips
okay fried chips na kana need alkama garlic da albasa
garlic tafarnuwa
yes garlic da albasa da majin kadan dai da gishiri da mai da daka soya sai sa farko dai mun nika mun blend garlic mu da albasa cikin blender yayi very smooth
kin marka da cikin
blender yayi very smooth yayi very smooth ne
ka laushi sosai
yes shi mu doki gishiri kadan mu sa cikin alkaman mu shi mu yanka majin kadan shi mu mix muka mix muka kari shi mu doki garlic da albasa da muka blend shi mu sa cikin shi mu dama ka dama ka kari ka doki rolling pin ko wani bottle da kake da shi dai cikin kitchen ka ba lele 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 shi ta abu ban gida da kai ne ka dai kan table ka ko kitchen cabinet abin da kake da shi duka ka dai ro in ka ro ka sa ka dai ka yayyanka dai shi ka sa cikin mai mai zafi ka soya ka dai chips din ka kenan shi ne fried chips shi juice
da muke da shi ka gane maybe ana din gishiri adadin magi adadin garlic da ya kamata ka sa
gishirin nan da adadin wani na nan ina son garlic da yawa wani kuma na son albasa da yawa wani kuma na son gishiri sai wannan nan to your taste no exact measurements but be the need kaman shi ka measure sai in dai ka sa gishiri ka dandan da alshinka if you are okay then that is it
okay shi ke shi da ka shi ka su
yes shi pineapple juice mu wanka sai abubanka shi ka fere in ka fere shi ka temu ginger ka ka dro kina shi ka gama cikin blender ka kara ruwan ka da shi ka blend in ka blend wadan
ka wanke shi pineapple abubanki na
yes
za ka wanke shi
yes da
ka fere
in ka fere ka kara shi ginger nan kuma shi ka goga jikin shi ka wanke dai har skin duka yi kyau ba ka sace shi ka yayyanka shi ma shi ka kara cikin blender na ka kara mai ruwa chilled water ruwan mai sanyi ka dan cike ya kara shi ka
ka ta ci ko haka za ka bashi
wani na nan yana son wata ci wani kuma na nan yana son ya sha da coffee gin na it depends on you sai ka ta ci if you are okay wannan kana ka samu wani abu bai na da zaki shi baka kara mai sikiri amma ina bubben mai da zaki ka da kara mai sikiri ku zuma da ni kada final food chips din mu
sai ka hada shi da
chips din fried chips din kana kallon TV shi
kada ne gidan ka kuna kallon TV sai ka yi wannan ba sai ka sai ka biya kuɗi
a ta koyi ba it's a simple food na kai kai gida
kada gidan kai da yaran ka ku ci ni daga gabatar muku shirin nice ta kwawo Abdulkarim yau kwana nake cewa ku kasance da mu
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya yau da gobe shirin su ne a cikin Amerika yau ta